muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya. Yau ranar Asabar 10 ga watan Agustan shekara 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami cikin tekun gabar ta gabas. Wannan shine gwaji na biyar sama da makonni biyu. Gwajin makaman na yau Asabar na zuwa ne yan sa'o'i bayan da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ya samu wata kyakkyawar wasiƙa daga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, ya kuma ƙara tabbatar da cewa shi bai damu ba akan gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin gajeren zango da Koriya take. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce an harba makaman ne daga kusa da yankin Hamhung da ke gabashin Koriya ta Arewan, sai dai babu tabbacin tsawon tafiyar da makamin ya yi kafin ya fada ruwa. Cikin watanni biyu da suka gabata, Koriya ta Arewa ta yi ta harba makamai masu cin gajeren zango cikin teku, saboda tana fishi da atisayen haɗin gwiwar da ake yi tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. A ɗaya ɓangaren kuma, Koriya ta Arewa na fama da matsanancin fari da bar taɓa ganin irinsa ba shekaru sama da 35 da ambaliyar ruwa na lokacin bazara, lamarin da ke ƙara haddasa ƙarancin abinci, duk wanda cewa gwamnatin ƙasar na kashe miliyoyin daloli wajen kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa domin bunƙasa shirin makaman nukiliyarta. Kungiyar agaji ta IFRC ta faɗa wa sashen Koriya na muryar Amurka cewa halin da ake ciki na jin kai a Koriya ta Arewa abin damuwa ne, yayin da take ci gaba da saka ido akan matsalar fari da ke faruwa wanda ya riga ya haifar da ƙarancin abinci. Ba lalle ba ne zaman tattaunawar cinikayya da za a yi tsakanin Amurka da China ya faru ba, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa manema labarai a jiya Juma'a. Da murya Amurka ta tambaye shi ko zai soke zaman tattaunawar da aka shirya yi a nan birnin Washington DC, Trump ya ansa da cewa watakila, yana mai tabbatar da cewa an shirya zaman ne a wata mai zuwa, amma ko za a yi ko za a soke za mu gani. Shugaban kasar ya fara wani taron manema labarai na mintuna 30 a fadar White House, ta hanyar yin shela cewa ba mu shirya samar da yarjejeniya da China ba, duk kuwa da rikicin cinikayyar da ke ƙara ta'azzara bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman tattaunawar da aka yi a Shanghai makon da ya gabata. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Somalia ta ce harin bam ɗin da aka kai na baya-bayan nan da ya kashe magajin garin Mogadishu, wata 'yar ƙunar baƙin wake ce mai buƙata ta musamman ta kai harin, wadda wata mace ta biyu ta taimaka mata. A wata sanarwa da gwamnatin Somalia ta fitar jiya Juma'a, ta ce matan biyu ma'aikatan gwamnati ne da ba a bi tsarin da ya kamata ba wajen tantance su kafin a ba su aiki. Sanarwa ta ce matan biyu sun ɗauki hutu daga aiki har na tsawon wata guda domin su yi tafiya zuwa yankunan ƙasar da 'yan ta'adda ke riƙe da ikonsu. Tashin bam ɗin ranar 24 ga watan Yuli, wanda ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai shi, ya kashe mutane 8 ciki har da magajin garin Mogadishu Abdulrahman Umar Usman da wasu jami'an gwamnatinsa. Ana sa ran masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Hong Kong za su bijirewa umarnin 'yan sanda wajen yin wasu zanga-zanga hudu a ƙarshen makon nan. Baki ɗayansu jami'ai sun dakatar saboda fargaba game da haɗarin da ke tattare da su, abinda masu suka ke cewa ƙara daƙile 'yanci ne a yankin da ke ƙarƙashin China. An miƙa takardun izinin yin zanga-zangar baki ɗayansu domin neman amincewar 'yan sanda. Jami'ai dai sun amince da wani gangami ɗaya tal a wajen shakatawan nan na Victoria Park ranar Lahadi. Wannan shine ƙarshen mako na uku a jere da 'yan sanda suke dakatar da wani taro na masu ƙin jinin gwamnati a birnin da aka sani da manyan zanga-zanga. Daga ƙarshe ƙasar India ta yi sassauci jiya Juma'a a Kashmir domin bayo musulmai waɗanda su ne mafi yawan al'ummar yankin damar yin sallar Juma'a, duk da haka sai da aka yi zanga-zanga a yankin da ake jayayya. Wannan yanki da ake rikici a kansa tsakanin India da Pakistan yanzu ya share kusan makonni biyar ba a shiga ba a fita cikinsa, aka kuma tsinke duk wata hanyar sadarwa.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Toma Dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Dr. Nafisa Hayatuddin, ƙwararren likita a fannin masu larurar kwakwalwa, ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi a duk shekara a nan Amurka. Dr. Nafisa ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta, ta kuma yi bayani akan taron da ta zo. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata.
To, zuwan kina Amurka, me yafi burge ki, ko in ce me yafi baki mamaki, ko ban dariya, ko kila ma ban haushi?
A zuwa ta nan, abinda na yi tunani kafin na zo shi ne mutanen Amurka ba mutunci gare su ba, babban tunanin da na rika yi kenan a kaina.
Kwan Allah,
haka na ni masanya akai bane wannan tunanin, sai na rika tunanin kaman zan samu kyamata sosai. To, amma kuma tunda nazo sai naga abun mamaki shine ko ina na shiga garin da aka tura ni karatu a New Jersey, New Brunswick, nan muka zauna. Gari ne da akwai turawa da yawa a wurin, amma kuma akwai bakakken fata ma a wurin, amma ba da yawa ba sosai. To, amma kuma sai na fahimci cewa duk inda ka shiga mutane na sha'awar ma su magana da kai, suna farin ciki, duk wani taimako da ka nuna alamun kana neman taimako, to da sauri-sauri za su yi amfani da ƙarfinsu da lokacinsu su ga sun taimaka maka.
Allah.
Bayan nan kuma abu na biyu da ni kuma, to, kafin in zo da ma ne tunanin, to bari in na zo dai ina dan jarraba abubuwan da ya tura hannun ni, ma dai in ga me suke dan yi,
to
in dan taba dan wani abu. To, da yake yanayi na ba mai son yawan yawo bace ko hayaniya, so amma abinda na yi tunanin zai mun sauki shine abinci. Sai na ce, to, abinci dai ko ina ka je dai dole ka ci abinci.
Haka ne.
So, in naga abinci abinda ban ma taba ci ba a gida zan gwada.
To,
so kuma tunda nazo abun sha'awa kuma sai wasu abubuwan da ban tunanin zan so ba sai na so su.
Da shinkafa nan da ake hada da lemon tsami da zuma da kyalamishi.
Waɗannan da sauki. A waɗannan ban so su ba, amma akwai irin abubuwa da zaka ga an hada fruits, kankana da cheese, kamar cukui. Sai ne mamakin cewa na ji dadin wannan, ban tsammanin zan ji dadin shi ba, dan ne tana ya zaka hada zaki da kuma gishiri-gishiri da tsa, ya za a hada shi yi dadi, to sai kuma gashi na ji dadin shi.
Allah sarki. To, doctor, yanzu bari mu koma batun aikin ki. Me ya baki sha'awa ya sa kika karanci fannin masu larurar kwakwalwa?
To, na yi karatu na da muke karatu na likitanci a Ahmadu Bello University Zaria. Tun dama ina da kuruciya ta haka, ana kokarin a ƙara motivating ina, ko ku in ce a sa in yi sha'awa yin karatu da ya shafi wurin al'amarin mata da ciki da haihuwa. Da muke makaranta aka sa muka yi zagaye na karatunmu watan mu hudu a wannan bangare. To, amma wannan lokacin yanayi na rayuwa, na yi aure, ga ciki, ga menene, na haihu, abubuwa dai da yawa. So ina ga ko wannan you contributing ne ban ni dai da ne wannan zagayen duk da wata hudu akai ban zuciyata bata amshi ban gamsu ba gaskiya sosai to amma kuma dama ko da ne karatu na gama shi kuma karatun bangaren kwakwalwa sati hudu kadai muke yi a wurin wata daya kenan so muka yi sati hudu da muka yi wannan karatu kawai gabaki dai sai naji a raina dukka a bangarorin da muka yi zagaye kala kala shekara nawa muna zagaye muna karatun likitanci wannan wata daya da muka yi shi kadai naji kawai ina sha'awa
Allah sarki
gabaki dai babu abin da ya
kama to me faru wurin da har ya baki sha'awar ki je ki karatu a wannan fannin
na a wannan karatu bazan iya tuna takamaimai menene ba amma da ake bayanin da yake karatun wannan bangare ya dan bambanta da sauran
bangarori
da ya shafi likitanci koko aikin lafiya na jiki saboda bangare ne da muke cewa yana da science kuma yana da art a cikin shi dole sai banda karatu na tsari karatu na littafai da wanene ya kuma hada da hikima sai da hikima da basira da fahimta sai kuma ka bude ranka ko ka saki ranka kan cewa ka fahimci me wani yake fadi ka saurari me wani yake fadi
kwarai
to abubuwa ne kuma da suna da bukatar ya zance ne wasu dabi'u waɗanda ba kowanne likita bane ko ku ba karatun likitancin yake baka shi ba a zahiri sai in kai kanka kana da irin waɗannan halayya to shine yafi maka sauki to da ni wannan karatu da muka yi wannan zagaye wata daya kawai gabaki daya a lokacin ko yan ajin mu za su iya tunawa da an fara wata magana da ta shafi ta fannin kwakwalwa sai a ce ina Nafisa ku kira ta taimako bayani to daga nan to kuma nazo lokacin da muka yi karatun nazo na fahimci cewa mutanen nan dake da laluran nan tsakani na da su ba wani bambanci ni dai a gani na saboda na hadu da mata waɗanda suke kamar ni yanda na taso rayuwata da iyaye na da ƴan uwa na da karfin gwiwar da na samu da komai na gaga su to amma kuma yau gashi yau Allah ya jarabce su da lalura irin wannan
to masu sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Dr. Nafisa Hayatuddin da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Mu kuma ba ma ba kungiya bace mu addini muke yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle mun ba mu taɓa kiran kan mai kungiya ba.
Ka taɓa jin malam ɗan rubuci ya fito ya ce ina so a amara da gwamnati?
Kana ci za ka dole ka gama sallatin juma'a da kike da hanya?
Ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya sai kamar haka ka zo ka rufe mun hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka dabbakar ko kuma ka haifar da wani abu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yayin da wasu daga cikin jagabannin kungiyar da gwamnati ta haramta ta yin shiya wato Islamic Movement of Nigeria ko IMM ke cewa a shirye suke su daina muzahara ko kuma tattakin da suka saba yi akan tituna bayan da gwamnatin ta ce ta haramta kungiyar tasu. Wasu da suka hada da yar shi shugaban yan shiya din wato Suhaila yar shi Sheikh Ibrahim Zakzaki suna nuna cewa su ba za su daina abin da suka saba ba na fituwa su yi ja da hukuma. Jin kaɗan bayan ayyana wannan haramcin gwamnatin Najeriya ta shugaban Muhammadu Buhari ta yi sauri ta fito ta ce ba fa ta hana yan shiya yin addini ba ne kungiyar su ce ta haramta. To yanzu shugabannin kungiyoyin addinai da dama da suka hada da Bala Abdullahi Launa Izala har ma da waɗanda ba musulmi ba irin su Cardinal John Onaikan wato shugaban kungiyar kiristoci masu bin katolika a Najeriya da sun fito suna bayyana ra'ayoyi iri-iri kan wannan haramcin da gwamnati ta yi da kuma cigaban da ake yi da riƙe shugaban yan shiya ɗin Ibrahim Zakzaki. Saboda irin fargabar da ake yi na cewa wannan tarzoma ta yan shiya da gwamnati na iya jefa Najeriya a cikin wani tarnaƙi mai kama da na Boko Haram yasa abin yake ta janyo hankalin mutane ciki da wajen Najeriya. Yanzu haka ma da muke zancen nan da ku rahotanni sun ce shugabannin yan shiya ɗin sun garzaya kotu domin su ƙalubalanci shi wancan haramcin da aka ce a yi musu kamar yadda zamu ji a wannan shimfidar da Nasiru Adamul Hikaya zai mana.
Almajiran Ibrahim Elzazaki sun dauka karar haramta su da kotu ta yi bisa bukatar hakan daga gwamnatin Najeriya. Yan tafiyar ta shiya IMN a takeice sun bayyana haka ne bayan matsayar da yar jagorar su Suhaila Elzazaki ta fitar a wani faifan bidiyo tana nuna rashin amincewa da dakatar da zanga-zanga kamar yadda jagororin tafiyar suka bayyana don bin matakin kotu da matattaunawa. Babban almajirin Elzazaki Muhammad Ibrahim Gamawa ya fara bayyana dauka kara kafin sharhi kan matsayin na Suhaila.
Yanzu dai muna iya faɗa cewa takardun kalubalantar wannan haramtaccen haramtarwa suna kotu. Ya kamata ma in wani abu ake so a yi kamar yadda mu ma kwanakin ba aka bamu shawara aka ce magana in tana kotu ba a yin ta sai kotu ta gama to ya kamata ita ma gwamnati da take cewa za ta kama mu za ta kama mai tausaya mana za ta kama mai magana da mu kai kowa alama ko wanda ya saida mana ruwan sha don kar mu sha mu ci ma za a kama ta ya kamata yanzu ta sani cewa maganan tana kotu.
Babbar kotun Kaduna za ta duba batun ba da izini ga Elzazaki ya tafi asibiti a New Delhi, India a zaman da za ta yi a Litinin mai zuwa. Hakan yana iya yiwuwa ne ko kuwa lokaci ne zai nuna. Nasiru Adamul Hikaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ga sheka Nasiru, to akan wannan lamarin na ƴan shiya ne shi Nasiru ya shirya mana wannan muhawara da za mu soma yi a yau akan wannan rikici na ƴan shiya da gwamnatin Buhari.
Ina tare da Muhammad Ibrahim Gamawa a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. Muhammad Ibrahim Gamawa almajirin Malam Ibrahim Elzazaki ne kuma kakakin musamman ma wannan muzahara da ake a Abuja. Sai kuma Comrade Ali Waziri wanda masani ne na harkokin tsaro. Farko Muhammad Ibrahim Gamawa faɗa mana kwanaki mun yi hira da kai ka bayyana cewa ba za ku daina fitowa wannan muzaharar ba. Zuwa yanzu kun sauya matsaya ne ko kuna kan batanku?
Abubuwan da muke yi su ne nuna alhininmu da rashin jin daɗinmu da abubuwan da ake nuna waɗanda yake sun saba ma dokokin Najeriya. Kusan mu kaɗai ne wanda kotu ta ce a yi mana adalci aka yi tsene ne aka ci mana adalci. To duk waɗannan abubuwan da suka faru suka shafe mana sai muka ga mu kuma ba masu ɗaukan makami ba ne sai muka ce to bari mu bi hanyar da ta dace wanda duniya ta sani mu fito mai muzaharori mai riƙe ɗan amina da muka rubuta a kai kamar da muke tuna wa shugaban ƙasa Buhari cewa ya rantse zai kare dokokin Najeriya cewa kotu ta ce a saki malam jaddaci kuma ya kamata a bi dokar kotu. To ma dama ba wata kotu a Najeriya da ta haramta fitowa a yi muzahara cikin lumana da kwanciyar hankali. Sai za mu ci gaba da bin wannan gwargwadon yadda halin
ciki da muke kokarin ɗaukar wannan shiri na ga wani hukunci na babbar kotun tarayya da ke ma ayyana ita wannan tafiya ta Malam Ibrahim Elzazaki wato Islamic Movement in Nigeria cewa haramtacciyar tafiya ce. Shin ka ga wannan sanarwar?
Eh na gani, amma mu abinda muke faɗa kungiya suka haramta. Mu kuma dama ba kungiya ba ce, mu addini muke yi muna yin abubuwanmu ne da muka fahimce su Alƙur'ani da hadisi gargadin iya fahimta ne. Idan aka ce an haramta kungiya to lallai mu ba mu taɓa kiran kanmu kungiya ba.
Muhammad Gama abinda ka rubuta Islamic Movement in Nigeria wacce kuma ita ce tafiyar Malam Elzazaki ita ka haramta aikinta a Najeriya.
Ito amma idan ka karanta abin sun ce kungiya ce wanda suke kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali mu kuma shi ne gaba mu din ba ne. In mu ne kan muna zaune da jama'a lafiya mu ne aka kashe mu ne aka ɗebi jama'an mu da ransu da raunukan su aka dafa binne a rami guda mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana kirkisa mana ana kashe mu ba mu ɗauki makami ba.
Comrade Ali Waziri, me za ka ce kan yadda ita tafiyar Malam Ibrahim Elzazaki ke yin muzaharori ko zanga-zanga saboda sakin shi malamin?
To assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Nasir, ina godiya da kokarin saka ni a cikin wannan tattaunawa na tsakan yauya. Dan uwana, ina maka barka da zuwa. Wannan malam Nasir Elikaya, muna da abubuwa laifuffuka guda biyu kuma muna da kuma abubuwa da suke kawo tannika a ƙasa guda biyu. Malami ya yi magana cewar su kaɗai ake zalunta, su suke aka cutar da su, ake cin zarafinsu. Watan babban abun ma waishin ma menene shi'a? Kaga shi'an nan a Najeriya ta kasu biyu. Akwai shi'a ta Sheikh Hamza Lawal wanda yake shi ya yarda da gwamnati da tsarin gwamnati da kuma dokokin gwamnati kuma yana nan a jihar Kaduna kuma yana gudanar da al'amuransa ba iri ɗaya da shi na Malam Ibrahim Al-Azazzaki ba. Ni a fahimta ta kuma akwai kuma tafiya ta Malam Ibrahim Al-Azazzaki wanda take fakewa da yaman Shi'a Islamic Movement of Nigeria. Take gudanar da abubuwarta, take kuma ayyin abubuwa da waɗanda bai cancanta ba da wanda ya cancanta. Misali, ni dai na bi diddigin al'amuran nan tun daga kashe ƴaƴan malam da aka yi na farko a lokacin da Jonathan ke mulki da kuma abin da ya faru na biyu lokacin da Buhari ya zo kan mulki. Zan baka ita gundarin ita wannan Islamic Movement of Nigeria na Malam Ibrahim Al-Azazzaki ta ɗauko salo ne na wata tafiya. To Malam Ibrahim Al-Azazzaki da ya zo sai bai ɗauko ya ɗauko tafiyan Shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta hamɓarar da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyo na saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi ƙoƙarin kauda gwamnati da take kai. Amma da a ce Malam Ibrahim Al-Azazzaki ya ce ni ɗan Shi'a ne, ina bin aƙidar Shi'a, ba na movement ta irin neman karɓe gwamnati ko ta hanya, to ba na wannan movement ɗin. To wannan abin zai ba shi dama ya addininsa, ina dakata su kuna ka ji wani abu guda ɗaya, zai ba da dama ya addininsa ya daga dama. Kamar yanzu alal misali zan ba ka Malam Nasiru Elekaya, akwai Malam Sheikh Ali Rubutu a ƙasar nan, babban malami ne wanda yake da mabiya, ya yadda tsarin gwamnati, ya yadda abin da gwamnati take yi, kuma yake yin abu bisa kan doka. Ka taɓa jin Malam Ɗahir Bocci ya fito ya ce yana so a hambar da gwamnati ko kuma yana musu abu na zalunci? Akwai Sheikh Abubakar Gumi a ƙasar nan har yewa fati, shi ma ya yi gudanar da abubuwansa, yana da mabiya masu ɗimbin tarin yawa a ƙasar nan. Ka taɓa jin ya abu na sauransu? Ina so ya saka kanmu dan ya tsaya, bari in sauka.
Na ɗaya shi kwamarin ne ba malami ba ne, ya kawo maganin asalin Shi'a. To wannan za a yi da sai a neman malami ne ya magana da shi. Wannan ya tsinci abubuwan da yake biyu ne a wajen waɗansu mutane
da ba su mata da tarihi ne, kuma tarihi ba sai malami zai iya kawo
tarihi. Ni ban ce malami ba,
ban ce kai ni masani ne akan abin da ya shafi tsaro da kuma diddi abubuwan da yake faruwa. Ni kuma ina da iko in yi bincike in bi nazarori da sauransu. Ni ba yawwa.
Meta kina ne dan mai da maka martani, na farko mu gobe san wani waje Abdullahi bin Saba ba da akwai shi da shi ya fara koya mana shi a damu yake tun ruwa muna ga wajen sa muna bada muna masa addu'o'i da ya shiryar da mu wannan hanya, amma babu shi sai kenan. Na biyu kuma ka ce waɗansu da ke yarda da gwamnati, ban san wanda bai yarda da gwamnati ba, ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya je kotun ƙasa ba. Ban san rashin yarda da gwamnati abin wanda ya
je kotun ƙasa a ƙasar, a kotun ƙasar na Abuja, a kotun ƙasar na Abuja ta ce ina jin ka.
Ka saurare ni mana cikin nan, ai mu muka fara zuwa kotu, in akwai kotu ne da ake bin umarninta me yasa ba a bi umarnin kotun farko ba. Na biyu kuma shi da jirgi da ma mu gaba ɗaya muna amfani da fasfo ɗin nan na ƙasa muke amfani da shi. Shi kuma Hamdala wanda kake faɗa da almajiri ne na Malam Al-Azazzaki, yau bisa ga waɗansu dalilansa ya buƙaci ya biya abu nan. Waɗansu mu na jefa ƙuri'a, dama gwamnati Najeriya ta ce ita gida maka bisa zaɓen da kake so, ba dole ba ne ka zaɓi wani ba. Wannan zaɓe na ƙarshe an nuna ɗan gidan Malam Jirgin ya je yana zaɓen wanda ya ga dama.
To madalla, to wannan zuman taɓa kenan na muhara da muka soma kan rikicin 'yan Shi'a da gwamnati a Najeriya. Idan mun dawo makon gobe ne za mu daɗa tsunduma sosai cikin wannan al'amari ɗin da za ku ji ma bambancin shari'ar da ake yi wa Shi'ar Zazzaki a Kaduna da wacce ake masa a Abuja. Ha kuma za mu ji me ya ake da shari'ar Shi'ar Zazzaki ɗin da wacce aka taɓa yi wa shugaban 'yan awarin Najeriya na Iyamarai wato Odumegu Ojukwu, da kuma hujjar 'yan Shi'a na garwaya maza da mata idan sun fito suna kan tituna. Yanzu kan madadin su bakin namu Muhammad Ibrahim Gamawa da Kwamarar Aliyu Waziri da kuma musamman shi Nasiru Adamu Lahikaya da Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington, sai anjima.
To madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
I'll be.